啊，会怎么办？
就，
是的，妈妈，嗯，好的。
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر فلتضافي بنظرة تأتي لنا بالزفر نعم
أخوي تنبيه ونأيك تسوى يأتي ليلك تسمى ذلك كان شيخي
نعم
يأتي ليلك تسمى ذلك كان kanku da ake magana akan tarbiyya a musulunci har kake cewa a cikin bayanai cewa ita tarbiyya tun daga ciki ake fara tun daga ciki to wannan shine yake tambayar ta yaya za a fara yi wa yaro ko yarinya wanda yake ciki tarbiyya ta addinin musulunci bisa sunna tun yana ciki sannan kuma idan ya zanto an haifi yaro menene za a iya zanto an fara ba shi tarbiyya kenan ma'ana tun ba shi da wayo bai san me yake ba menene ake a sunnance da kuma wasu abubuwa za a iya zanto yaro ya sami alkhairin tarbiyya su wasa
na'am to tambaya ta farko tarbiyya da ake farawa tun ɗana ciki ai ma ba mun ce ba shi mai tambayar mun ce ana farawa tun daga neman wa da uwa ta ku an ce ana a neman wa da uwa ta kwarai tun gabani a neman uwa tun kafin haihuwa ta zo to lalle a tabbatar an samu mata ta kirki da za ta ma ɗauki cikin ɗan to idan har Allah ya haɗa ka da macen da za ka aura ta haifi ɗa a wajenka ko ya wannan matar an tabbatar da ingancinta da ingancin iyayenta normal rukunsu da sunna da soyayyen manzon Allah da girmama ma'aikin Allah to duk ruhin ko duk jikin da aka samu mai ruhin sa akwai girmama annabi to an haye abin duk da zai zo da shi za a samu alkhairi ballantana wasu mu za ka gama matayen nasu bayan ma ɗauke da san annabin suna ɗauke da jinin annabin ka je ka hauro 'yar gidan annabi sharifiya to ai kaga an samu tushe to idan tarbiyya ta ciki yadda take farawa shine kulawa da mace musamman ana cewa ta ɗau ciki ya samu to sai a tsaya tsayin daka a tabbatar da kulawa duk da dama ana da kulawar cin halal to a lokacin da aka samu ciki sai a daɗa tsayawa a kula sosai da ake cewa a zamani a kula da lafiyar mai ciki a dinga ba ta abin da za ta ci mai energy abin da za ta dinga samun lafiya kaza kaza to a zahiri a maganar shari'a tarbiyya ta abin da zai fito shine a kula da abin da za ta ci a tabbatar abin da za ta ci abin da za ta sha na halali ne kar a ba da mai shubha wannan shine abin farko dan da zai zama a ciki a cikin sa uwarsa tana cin abu mai kyau domin da shi ne zai samu gizai a ciki na rayuwa har kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya fito da shi mutum baya gararuma baya wawurowa ya kawo ya ba matarsa komai da ta samu ta ci abin haƙin wasu na mutane ka ƙwace ka zo ka kawo gida matarka da ciki kana ta ɗuga mata haram yaran nan ya ci haram tun yana ciki ya yi ƙarfi a ciki kaga tarbiyya ta lalace tun daga ciki kenan saboda ka tarbiyyar yaro a ciki shine a tabbatar a kula a dinga ciyar da shi yana ciki da abin da uwarsa za ta ci ya zama na halal da kuma kiyaye dukkanin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wajen cin wannan shine sannan tarbiyyar da zai fara fuskanta a fara tarbiyyantar da yaro yayin da ya fito daga cikin uwarsa na farko fa'alul hasan wato buri wanda yake mai kyau da kai da uwar ɗan'uban da uwar ku yi buri mai kyau a cikin ɗan da aka haifa ko ɗan da aka haifa ana haihuwarsa duk wani zato na alkhairi da kuke so Allah ya yi da ɗan nan shi za ku fara roƙon Allah Allah ya yi saboda haka ta nan ne za a samu ana haifuwarsa za a fara karanta masa ainihin addu'o'i a kunnan sa na dama, a kunnan sa na hagu, ya fara jin alqur'ani, ya fara jin salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ka dauki yaro an haife shi a yi masa tofi a kunnan sa na dama kafin ma a zo khutba, a yi masa tofin nan da za a yi masa, a yi masa karanta masa ayoyi na alqur'ani na neman tsari daga shaitan. وقل ربي أعوذ بك من حمزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أبوسا مسا أكون نعمك أكون نداما سأبير مسا دسلاتي كمن زم الله سأي مسا سلاتي الفاتحة توفى أبوسا أكون نع أكون نع سمعنا أبو شما أي مسا هكا أي سلات الفاتحة توسنا سأزوكم أي ويارو خطبة شيني أي مسا كيران سلا أكون نع سنداما ai masa kuma wato ikama a kunnan sa na hagu. Wannan akai fara yi wa yaro wannan, to an fara dora shi akan tarbiya ta musulunci, dan wani yaron daga nan abin da ya fara ji zai zama shi ya shige shi ya fara ji, kuma wani jin sa ba irin jin sauran wato yara bane, yaran kala kala ne, amma kowace irin kala ce ta yaro. Idan dai aka fara shiga mada alqur'ani da salati ga annabi a kunnan sa shine farko, sannan aka zo aka yi masa kiran sallah, aka tabbatar masa da tauhidin Allah da kuma kadari na manzon Allah da sauransu a kunnan sa na hagu da na dama, to shikenan sai a zo kuma a yi masa suna mai kyau. Suna da zaka ji an ce malami zai je wa mutum hudu ba zai wa yaro suna, sai ya ce wai ya sunan yaro, wannan barazana ce. Kai masa kiran sallah a kunnan dama, ai masa ikama a kunnan hagu. Idan ka bi ta nan su je banko uban yaron ya ce da Allah ina so ai wa yara yaro na hudu ba, kuma ina so za a sa masa suna kaza, ka ce to tunda ba yadda za ka yi da mutane, tunda shi wani a can ya tafi. In ya so in ka gama kiran sallah, wannan wani abu ne daban za ka iya cewa da yaron, to sunan ka wani, samma ka abuka fulani kawai wannan. Amma khutbar da ake cewa wa yara ba ta da wani alaka da suna. A yi kiran sallah, a yi ikama, an ce sunansa kaza, ka amsa ka girmama ka ce to kai yaro sunanka kaza. Wani yaron zai ji sunan ya rike kafin suna, shi ya san sunansa, ka san masu garau ake haifarsu, wasu ne a dagula kawai. To saboda haka sai a yi masa suna mai kyau, sunan da ake burin Allah ya bashi albarkan mai sunan. A cikin sunayen manzon Allah, in mace ce a cikin sunayen matan annabi, ko sunayen ƴaƴan annabi, ko sunaye daga cikin sunayen salihan bayi kamar annabawa da mursalai, ko sunayen wato ainihin wato sahabban manzon Allah, ko sunayen kuma matan sahabbai. Wa'innan yin wannan tarbiyya ta farko da yaro zai fara gamuwa da ita kenan ta musulunci. Kaga in aka wa yaro haka yana zuwa duniya an kwaba shi da addinin musulunci, kuma yaro zai tashi akan wannan dama da akan fidira aka haife shi ta musulunci, kuma yana durowa duniya sai ya ji komai na musulunci ya shige shi. To tarbiyya kenan da take ta farko da yaro zai fara fuskanta bayan fitowarsa daga cikin babarsa. Sannan daga nan kuma zai ƙara numuwi, yana tashi tarbiyya tana ƙara tashi, yana tashi iya gejin wayansa, ana kulawa ana ɗora shi kan kowane aji, ya zo ana lura da ajin da yake, ana sarrafar da shi zuwa halaran manzon Allah da kuma sunna ta ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam. To daga nan kuma shi ne tarbiyya za ta tashi ila, amma nan ne na farko. Sunna ne na annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda za a liƙa kan naro, eh sunnar ma'aiki ce, ana yi a tattauna ko dabino, a sa wa yaro ruwan a baki, sannan kuma ana liƙa masa an askewa haka. Da wannan sunna annabi ne ya yi, kuma annabi yana yi, kuma ya yi umarni a yi. Amma idan ya zamanto a unguwar ku akwai wani salihin bawan Allah da ka san masoyin annabi ne aka haifar maka ɗa, to ka samu wannan a kai masa yan bakin wannan salihin mai salati mai son annabi ya shiga bakin yara, ke zama haka sahabbai suke yi sai annabi ya sa abin da ya tauna a bakin ya ziyaro annabi ya sa bayan mai to saboda haka annabi na yi annabi ya yi kawai shine hujja shine ta haniki kenan kuma ana wasa da wannan ana sakaci sunna ce babba kuma tana tasiri dan yanzu ka zo ka ce dan mahaifan makada zaka samu bawan Allah wannan kai yadda da na Allah ne ko limamin ungoku ko malamin ka ko sheyinka da ka san kai ne a bakin sa baka taba jin alfasha ba sai annabi to in ka kai shi wani ma lokacin yaron ma ba zai iya ba za a iya sa masa abun ba ko da baba sa ta tafi da shi kai ka sa masa harshen ka a bakin sa yaro zai tsotsa an tsotsa alheri amma an ka kai wa dan sholisho ko dan yayi wa dan ka taniki aka kwana biyu yaro ya tashi ka fara neman su karasa yana kango an ka ga ai shiga uku to manyan bayin Allah ake samu saboda su mutanen gari wayanda suke salihai a bayyana suke da iskancin dan iska ya san da salihai kuma ya san su saboda haka sai ka samu inda duk kake akwai mutanen annabi sai ka kai ai ma danka tahniki dan ka samu albarka dan mun yi maganar ma a ciki
sai tambaya ta karshe wai menene gaskiya cewa yaro yana tasowa yana shiga labarin jaki shiga na kare
eh wannan haka ne matakai bakwai din nan duka yaro yana hawa kansu shine na faɗa a tambayar farko kowane aji aka samu yaro ya zo sai a nizumci ajin da abinda ake maganin mushkilar ajin dama mu ajin farko ai yaro a anani yake tashi yaro bai san kowa ba sai kansa yana ji yana gani zai kama maman baba sai ya tsoda ya sha ya koshe ya bacci amma da ya fara wayon dan wani abu ya samu ya rike sai kauce da babarsa sai dai bakinsa ana ajin farko kenan anani yaro anani ne bai san komai ba sai kansa komai ya dauka baki zai kai to sai a kula da yaro a wannan matakin yana dan yin wayo ana dan kwakwace abubuwa ana nuna masa ba shi kadai ba ne ba sai shi ba to daga wannan mataki haka yaro zai kai mataki na biyu aji na biyu inda zai zama wato mai kwadayi matakin mage kenan ta ji kamshi ta tafi idan ana suyan man shanu a dabai mage sai ta jiyo kamshin sai ta tafi to za ka ga yaro idan ya kai wannan ajin da ya ga dan wani abu ko dan takarda an aje haka zai fara leka haka ko tijin kore shi kar ya tsaya yana ka a cikin cikin hana shi sai mataki na uku shine matakin barna shine ya zama biri yaro kome aka aje sai ya rarrafa ya je ya zubar ya barar shi ma wannan aje in yaro ya zo sai a kula da shi a san yadda za a gyara kar ku bar yaro saboda san yaya kar yaro ya duk abin da yaro ya taso sai yi a kyale shi in yaro zai yi barna a hana shi zai barar da wannan a dauke ce kai kul yaro na ya juyo kul yaro ya san barnan da zai baki yana ajin biri kenan ko mai biri ya barna to idan ka lura yaro idan ya zo in aka ajiye miya ko aka ajiye shinkafa in ya barar ina ci zai dinga ci a ƙarshe in ya ishe shi sai ya shure ta biri idan ya je ya samu gonar ayaba ai zama yake in ya ci ya ci ya ƙoshi to duk ragowar da take wata ci bai cire ta ba sai ya yi yagata ya zubar da ita to kaga wannan mataki na uku shine ya zama wajibi a tsaya a kula da yaro idan ya zo wannan sai aji na hudu shine wato kare yaro idan ya zama to kare lokacin da zai zama matakin kare shine zai zama banda wato yawo ba gaira ba dalili sai bacci sai kuma kwadayi to kare kenan har ma baya yin fushi ko an doke shi inda da dan wani jini-jini abun sai ya kuma dawowa to da kaga yaro ya fara irin haka yana yawo shiga can makota a neme shi duk kuma yaro dole sai ya zo wannan ajin zai shiga can makotan ko da yaran can za su dake shi zai tafi can zai je kwadayi ya ga ana waina fulawa sai ya ge kuma a gidansu ko waina gwal za a yi sai ya tafi can to ka tabbatar yaro ya zo aji na hudu sai ka lura da shi sai a dinga tsawatar masa to aji na biyar shine na zalunci da karfi kowane abu ne ya gani lalata ya shiga aji na biyar ajin kura yawa ko menene yanzu yaro sai ya balla da ya dauka yanzu aka ce wane inda an ga abu a kare a wane ne to ya zo wannan matsayin sai an lura da shi nan yanzu kaga kura yadda take yi wajen barna tana da karfi ita in ta zo barna Allah ya hore wa kura abu biyu ido wajen tafiya tana hangowa da yawa in yanzu kura ta yi haka ta dubi nan wajejen sai idan ta yi hango maka gwarzo gani take kuma sai da daddare amma idan gari ya waye rana ta fito sai ta makance bai na kan kura da rana makauniya ce shi sa ma ake wasa da ita da za a ce masu wasan kura su fito su yi da daddare ba zai yiwu ba kace-kace za ta yi da mutum amma da rana makauniya ce sannan idan idanta ya kallo ya kalli gaba ta ya kallo to gaba ɗaya ƙasusuwar jikinta canjawa suke kowane gaba da take da mulankwashi haɗewa yake ya zama ice ɗaya ƙashe ɗaya ko mai ta doka ya ɓalle to yaranka yakan je wannan staff ɗin na biyar idan ya zo wannan matsayi na biyar ɗin to sai ka kula sosai da shi wancan matsayin can na kare matsayin nan na hudun nan in aka yi sakaci da yaro zai zamanto jarababe ya ta yawon neman mata kare kenan yanzu idan da karya a nan zuwa ɗorayi in sun shirya sun saba da ita ya saba to sai ya je ya bi ta komai dare sai ya je wajen karyar nan shi da daddare shi sa za ka ga da safe ya ta bacci duk wani burinsa da wani shashanci da ɓannarsa zai yi sai dai in karen da aka raina don gadi ko don tsaro to akwai halayen kirki wajen kare na amana ba zai bi kofar gidansu ba ba zai abin nan ɗinsa don tausayi mai abin nan ba sai hali matsayi mataki na bakwai da ake kaiwa na shida wanne ne mataki na ƙarshe dai shi ne na jaki matakin jaki ya ci ya gwada ƙarfi ya yi wauta ya ci ya gwada ƙarfi ya yi wauta ya yi wauta na rago ne na shida rashin kunya ba shi da kunya rago yanzu nan wasu za ta haife shi da ya fara ƙaho an jima sai ya hauta shi ma ya yi barbara don rashin kunya in baka tsaya ka kange yaranka ka sa ido a kai ba in ya zo matsayin nan na shida komai girman mutum ba zai ga mutuncinsa ba zai haura kan kowa ko da magana ko da gwada jin ya isa matakin nan na shida shi ma muhimmi ne aji na shida sannan aji na ƙarshe shi ne ajin jaki idan ma ka bar shi a lokacin in zaginsa za ka yi ba zai ji ba zai damu ba in ka ce dukansa za ka yi ba zai ji ba zai damu ba kawai ya zo gida ya shiga kicin ya ɗebi abinci kawai ya ci in ya ci ya ƙoshi kawai shi ba wani abu kawai shirme zai yi ba abin da ya dame shi idan aka yi sakaci da shi kawai zai yi barbara shikenan zai je ya yi bacci za ka ga bai damu ma ya yi wanka ba ma to yaro ya zo matakin jaki sai an lura in baka sa lura ɗanka ya shiga ajin jaki ba to tarbiyyarsa ba za ta samu ba sai ya zama ya lalace a nan za ka same shi yaro ga shi ya girma ya isa amma bai damu da tsafta ba bai damu da wanka sai jin kai sai girman kai in wani abu ne a gaba komai yanzu zai ɓarna in wata magana ce cikin manya yanzu zai keto magana ya watsa wata jaki ne sai ka lura in ka ƙyale shi a haka ya ƙare ya yi ƙarfi a haka to ba yadda za ka yi ka samu jaki ka san kuma lamarin jaki kawai ko mai jaki sai haƙuri mu'amala da jaki akwai ban haushi akwai ban takaici to waɗannan ajujuwa guda bakwai da yara suke bi ta kansu haka ne tilas ne kowane yaro ya biyo ta kai idan ba samu iyaye tsayayyu ba sai yaro ya je wani ajin kawai ya kwana anan ya dan ya zauna anan shine zaka ga yaro ina bin mata kaga yaro an rasa yadda za a yi da shi to wannan shine abubuwa ajujuwa guda bakwan nan gaskiya aka suke malamai na tarbiyya ta musulunci sun tabbatar da wannan kuma kowane aji sai da addu'a sai da neman taimakon Allah sai da kama kafa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma a kowane aji sai an kula da abin da yaro zai ci a tabbatar yana cin abin halal babu zancen cin haram babu sasantawa babu rangwanta masa da ya ci abin da ba nasa ba ko wani dan uwansa ne aka ajiye yaro ya je ya ci to ya ci wahala ya tabbatar ya yi abin da ba daidai ba wanda mafi yawa maza ba zan yi yabi kanmu ba suna kokari akan haka amma mushkila daga wajen mata aka fi samu mace ba ta so a ce ɗanta ya laifi ko ya kai halin jaki yana ja kanta ba ta so baban ya gane ba ta so wani na gida daga yayye da zai masa tsawa ya gane ƙarshe ma kokari take ta rufa masa a ce ba shi ba ne to in aka tafi a rufa wannan ba shi ba ne a yi ta rufa ɓarnarsa to za a shiga garari za a kai inda ba zai taru ba sai dai a haɗo a ƙyale a bar wa Allah wannan ce ba a so kuma dole idan yaro ya faskara a gida ya fi ƙarfin mutan gida ba za a yi masa hukunci ba ko an masa baya ji ya zama wawa ya zama jaki ya zama kare ya zama rago ya zama mage ya zama kura to zai fito waje kuma zai gagari society na zamanin shikenan ya an samu dan ta'adda an samu dan daba an samu dan sholisho an samu dan ganye an samu abokin fada da yan sanda an samu abokin fada da yan vigilante sai da Allah yi wannan dole mu tsaya mu tabbatar da wannan kar mutum ya dauki ƴaƴansa ya kai da su kamar annabawa ba sa laifi kowane aji ka tsaya ka sa ido taimakon da za a yi wa yara kenan wannan shine tarbiyya a cikin waɗannan ajujuwa
na'am wallahu tabaraka wa ta'ala ya kulu
Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa
ya ayyuhal ladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran
ya
qubuhan nas wal hijara alaiha malaikatun gilazun shidadun la ya'suna allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun wa fi kitabi tuhfatul mawdud bi ahkamil mawlud bi sayyid shamsuddin ibn qayyim al jawziya qala وفي المسند وسنن ابي داود حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا ابناءكم بالصلاه لسبع سنين وضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع نعم ففي هذا الحديث ثلاثه آداب امرهم بها وضربهم عليها لعشر والتفريق بينهم في المضاجع
نعم Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa akan tarbiyya cewa ku bayi mu'minai da kuka imani da Allah ku tsare kanku wato na kuma iyalanku ma'ana ku tsamar da kanku da iyalanku daga barin wato ainihin shiga wuta ita kuma wuta makamashanta ba irin ta duniya ba ce wutar lahira makamashin da ake hurawa ta kama annasu mutane gaya wa yaranka in kana cin abin da ba a baka ba ranar lahira kaga yadda ake hura wuta ana tuwo haka za a sa ka ana kona ka da wuta a lahira mutane ne makamashi da duwar wasu sannan kakka dauka an sa ka a wuta an kyale ka akwai mala'ikun da su jikinsu wutan ne su ba sa jin wutan a cikin wuta suke aiki ma'aikatan wuta ne suna cikin wutan kuma masu kauri ne masu karfi ne suna jibgakka wuta na kona ka suna daka ka Allah ce yi ku ta dukansu to su abinda Allah ya sa su shi suke yi don la ya'suna Allah ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'maruna kawai duka suke akwai littafi na wato ibn qayyim al-jawziya shi da shamsuddin wannan littafi muhimmi ne tufatul maulud da akamul maulud duk abin da yake hukunce-hukunce a kan ɗan abin haihuwa ya ambace shi a ciki shi malamin Allah ya saka masa a cikin littafin yake cewa ya zo a cikin musnad da kuma sunan abi dawuda hadisin amru ɗan shu'aib da ya karbo daga babansa shi kuma babansa ya karbo daga kakansa shine sahabin annabi sai ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku umarci yayayen ku da yin sallah suna shekara 7 idan yaro ya kai shekara 7 kar a yi sakaci kar a bar shi dan yana cikin waɗannan ajujuwan ne waɗannan ajujuwan da aka dauko su aka taho su zaka ga an taho su wanda yake da dan nisa tsakani shine na 6 zuwa 7 shine daga nan ne zaka ga balaga ta zo mutun ya zama jaki to in yaro ya kai shekara 7 manzo Allah ya ce ku umarce shi da yin sallah kaga a lokacin sallah bata wajaba a kansu ba yara yan shekara 7 amma lallai a tabbata za a tawo da su masallaci kuma za a tashe su sallar azhar al-asr kai sallar azhar kai al-asr a tabbatar yaro yayi ko kaga yayin sai ka tambaye shi dan ya san sallar nan tana da muhimmanci sannan da kai sallar azhar raka'a nawa ce wani yaron zai ce raka'a 3 ce wani ya ce 2 wani ya ce 4 ce to eh 4 ce 4 za ka dinga yi amma an je masallaci da shi kuka fito shi to kaga raka'a 4 kai ko to ita ce azhar idan kuma yaro ya kai shekara 10 annabi ya ce addake su akan yin sallah in yaro ya kai 10 yake je ya sallah to addake shi shi ma dukan da za a yi ma irin dukan da za a yi wa mata ne darban gaira mubarrahin ko
na'am
ba mai raɗaɗi ba ba dukan da zai tayar da jikinsa ba duka da hannun riga ne yaro ya ji fafafa da shi bai sallah sai amma kada bai sallah ba ko ke ina bai sallah ba ko farke hannuwansa ka samu hannun riga kai ta tabka masa wai kanka ya an ce a daki yaro in ya kai shekara 10 bai sallah ba sannan ba ta wajaba a kansa ba ba carbi za ka samu kai ta tabka maka ba jikinsa ya ruɗu-ruɗu ba haka ba ne irin dai dukan da za ka yi wa matarka ɗin nan ne sannan kuma a rarrabe musu wajen kwanciya da yara idan ya kai 10 kada yaro ya kai shekara 10 a bar su a kwance da 'yan mata waje ɗaya don sannan daga 10 nan akwai matsala dama su mata ka ga nasu balagar ba wani daɗewa take ba da sai mace ta kai shekara 15 ta kai wata ta kai 16 kafin ta balaga irin balagan maza to amma yanzu zamani ya canza yara daga shekara 9-10 za ka ga sun balaga 'yan mata to 'yan mazan kar a basu su kai wannan su sannan ba su balagan ba amma a raba su da wajen kwanciya sai yaro ya sani tunda an ce to daga yau wancan ɗakin can hanyar soro nan ne 'yan maza za su koma kar ku basu su shiga rumfa tare da 'yan mata duk gidan da yake da tarbiyya haka ake ba a barin yara sun kai shekara 10 suna kwanci a cikin gida irin wannan matsalar ake samu da 'yan ƙauye yaro ya zama zandame me ka shiga ƙauye ka same shi a kwance kuma gobe zai ɗau fatanya tafi noma ga shi can a kwance ga yarsa ko ga ƙanwarsa balagaggu duk a cakuɗa a kwance irin ɗan ɗakin nan nan loko kuma da gadon kara da uban da uwarsu kuma suna nan a kwance a cakuɗe na za a ga tarbiyya a nan yana daga abin da yake damun ma mutane tarbiyya take lalacewa ƙuncin muhalli ko ji ko rannan mun faɗa duk yadda za a yi a san yadda za a yi a ware yara kuma a tabbatar an ware maza an ware mata idan suka kai shekara 10 wannan shine tushen tarbiyya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce saboda haka muka yi duba a wannan hadisi mun samu abubuwa guda 3 na ladubba da annabi alaihi salatu wassalam ya ba mu kuma ya umarce mu yi dora yaranmu a kai na farko umarninsu da sallah na biyu kuma wato ainihin dukansu akan sallah in sun kai 10 abu kuma na 3 na ƙarshe a wannan hadisi ingantacce mu rarraba tsakaninsu wajen kwanciya Allah ya ba mu dacewa ubangiji ya jibinci lamarin tarbiyyarmu da ta 'ya'yanmu Allah kuma ya arzuta mu da shari'a shari'a kuma ta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah.